والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تنبية دا أكاي itace shin ashe bashi da asali idan an zo wanke mamaci a nemo ruwan dumi? To nemo ruwan dumi yayin wanke mamaci wannan abun so ne, domin wannan mamacin kamar yadda muka yi bayani a baya yana da karamci a gurin Ubangiji subhanahu wataala, musamman idan ya zamanto a lokacin sanyi ne, kamar yadda mutum ba zai ɗauki ruwan sanyi ya zuba a jikinsa ya yi wanka ba sai ya kashe sanyin ko ya samo ruwan ɗumi. To haka zalika idan da za a zo wankan mamaci, abun so ne a nemo ruwan ɗumin a masa wanka, sai dai in a lokacin zafi ne, kamar yadda ba za ka buƙaci ruwan ɗumi ba lokacin zafi in ka tashi wanka, to shi ma mamacin a nan ba lallai sai an nemi ruwan dumi din ba. Wato za ka na abin kwatanta abin da kanka ne, yanzu idan na ɗebi ruwan sanyi na sa a jikina ba zai cutar da ni ba, zai cutar da ni, to bai kamata mamacin nan in sa masa ba, saboda yana da karamci gurin Ubangiji. Shi ya sa ma aka yi umarni a wanke shi, sannan an zo wanke shi a sa gaba ruwa a gusar, kamar yadda kai ma an ka zo za ka sa sabulu ka gusar da daudan jikinka, shi ma haka ake so. Sannan a sa abin da zai sa jikin nasa yana kamshi. To ire waɗannan duka ƙarƙashin su ne malamai suka fitar da hukuncin cewa duk wani abu da za ka yi wa kanka ka ji daɗi na tsafta, to shi ma mamaci idan an zo wankansa ana so ka masa. To a babin wannan shi ne ake nemo ruwan ɗumi a lokacin hunturu, lokacin sanyi, amma ba lokacin hunturu ba ne, ba sai an wahal da kai wajen nemo ruwan ɗumin ba kenan. Wannan yana nuna mahanga ta addinin Musulunci, ana jinjina haka ɗin, ana jinjina nemo ruwan ɗumin musamman a lokacin sanyi, a lokacin da aka zo za a wanki mamaci. Amma in kamar irin lokacin da muke ciki na yanzu, galibi za ka tarar ba kowa ba ne in ya tashi wanka zai nemi ruwan ɗumi, ɗaya biyu ne ba su da yawa a cikin mutane, bai fi kashi goma cikin ɗari na mutane ba, su ma za ka tarar wata ƙyar masu larura ne wanda ba sa taɓa iya wanka sai da ruwan ɗumi, to za ka tarar ba su fi kashi goma cikin ɗari ba. To a irin wannan matakin an zo ba lallai sai an nemi ruwan ɗumi ba, za a iya yi wa mamaci wanka da normal ruwa haka, amma a lokacin sanyi akwai buƙatar a nemo ruwan ɗumi a masa wanka, saboda karamcin da yake da shi a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam. Alaikum assalam. Na'am. Alwala. Mutum ya yi alwala bayan ya ɗauki mamaci, yana na gane. Na. Tambayar da yake akan ɗaukar gawa da umurnin ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa wanda ya ɗauki gawa ya yi alwala, shin wannan umurnin wajibi ne ko kuma ba wajibi ba ne? Umurnin ba na wajibi ba ne, yana tafata hukuncin yana tafiya ne tare da na wankan. Idan mutum ya yi alwalan haka aka fi so, amma in bai yi ba bai yi laifi ba a shari'a. Sannan kuma ɗaukan gawa ba bai takaita ga ɗaukan ta zuwa makabarta ba, inda an ɗauke ta daga nan zuwa nan, daga nan zuwa nan, to wannan hukuncin duka ya shafe shi. In ga ɗauko ta daga cikin gida zuwa waje gunda za a mata sallah, ko kuma daga gunda aka wanke ta zuwa gunda za a mata sallah, hukuncin ya shafe shi. Da wanda ya ɗauke ta zuwa ɗora ta mota, hukuncin ya shafe shi. Da wanda ya ɗauko ta daga mota ajiye ta inda za a burne ta, hukuncin ya shafe shi. Da wanda ya ɗauke ta wajen sa ta kabari, duk hukuncin ya shafe su. Duk yana da kyau su yi alwala, amma inda za su bar alwala ba su yi ba, ba su yi laifi ba, kuma inda za su yi ibada, ibadar su ta yi, amma son samu su yi alwala. Allahu a'lam. Alaikum salam. Hanglop haka ko? Haka. To shi dai wannan a mahanga ta shari'a ba shi da madogara amma a yanayi na tsari na yau ko lafiya da sauransu babu laifi in ya zama ko ta yi wannan mamaci yana dauke da wata cuta wacce za ta iya harbi in an taba to kaga duka hanya na kariya ana san sa a shari'a domin Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kar ku jefa kawunan ku ga halaka kar mutun ya ji an ce wannan gawa tana da karamci kuma wata kil tana da cutar da in aka taba ta za iya kamuwa yace kawai saboda karamcin ta shi zai taba a kariya haka ya jefa kansa ga halaka to koda babu cutar in an sa a babin kare kai wannan ba laifi akai hand glove da ake sawa ko a sa safa ta hannu wajen yin wankan duka wannan ba laifi duk da dai ba za a ce ga dalilin sa a shari'a ba to amma mutun yayi ne kawai ya samu nutsuwa a zuciyarsa wajen aikin yadda ya kamata wannan babu laifi a karantawar shari'a na'am ai ba za a masa wannan ba saboda ruwan shigewa zai asali ma auduga ake sawa saboda kan ruwan ya shiga cikin ya shiga zai fito da wani abu to sai a sa auduga a hanci da kunne da baki ta yadda kar wasu abubuwa suna dawowa daga cikinsa tunda yanzu ba numfashi yake ba jikinsa babu control to amma sa wannan ruwan da za a yi zai iya dawo da wani abu da ke cikin sai dai an ga akwai bukatar hakan misali akwai kura ko kuma bakin akwai bukatar a dan tsaftace shi a tsaftace sai a maida auduga a rubi wannan babu laifi alaikumus salam na
yace a zamanin yanzu araba shi
na
in bawar ya mutu da jinyar da take kamar in lokacin kwamitin
dangane da wanka bayan wanke mamaci cewa akwai malamin da ya karfafi yin wankan musamman in ya zamanto mamacin da aka wanke yana dauke da cutar da za ta iya harbi to kaga karkashin wannan kuma wajibci ne dama mutum ya kare kansa daga halaka da Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan sannan kuma wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kar ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka to sai zamanto a duk wanda ya wanke mamacin da yake dauke da cutar da take harbi wannan ana karfafa masa yin wankan sama da wani wanda ba shi ba sama da wani wanda aka wanke wanda baya dauke da cuta wacce take harbi wannan magana ce mai kyau kuma mai karfi kwarai da gaske wallahi ta'ala alim alaikumus salam to a lokacin da aka yi mata wanka kuma an dauko ta daga wani guri mai nisa aka iso da ita ta yi saboda yanayin zafi hatta dan fara canjawa ya danganta gare ku in kun ga za ku kara feshe ta da turare babu laifi saboda ya dan gusar da wannan warin tunda yana daga cikin hikimar sa turaren kawar da duk wata iska mara dadi wannan babu laifi amma ba ku sa ba ku yi laifi ba saboda kun yi abin da aka umarce ku amma in kun fesa din a gare ta din wannan ba ku yi laifi ba a shari'a wajen rage wannan iska mara dadi ma'ana wannan ya rage naku in kun yi daidai kuka yi in ma ba ku yi ba ku yi laifi ba wallahi ta'ala a'lam abubuwan da muka karanta na dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah karba daga gare mu, Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu, Allah ya amfanar da mu da karatun da muka yi, duniyar mu da lahirar mu. Akwai wanda yake dauka mana karatun nan, Salim yaya azare ya hadu da jarrabawa daya tana biye da daya. To muna amfani da wannan damar wajen yi masa addu'a, Allah mayar masa da abin da yafi alheri. Dan keken da yake hawa yazo nan an sace masa shi, wayar da yake amfani da ita wajen dauka mana karatun ita ma aka sace masa ita, ya jona ta tana caji, ya dawo sai bai ganta ba. To muna masa addu'a, Allah mayar masa da abin da yafi masa alheri. Sannan kuma su waɗanda suke da ɗabi'a irin wannan, Allah shiryar da su. Duk wani wanda yake da bukata a cikin mu ta alkhairi, Allah ka biya masa bukatarsa. Duk wani wanda yake da damuwa a cikin mu, Allah ka yaye masa damuwarsa. Abubuwan da suka fi ƙarfin mu, Ubangiji ka iyan mana. Da mana da take tunkaro mu, Ubangiji ka sanya albarka cikin ta. Ka zaunar da mu lafiya cikin wannan ƙasa ta mu. Ka sanya albarka cikin wannan gari, ka albarkaci ma'abota zama ga wannan gari da 'yan garin gaba daya. Wannan jiha tamu Allah ka albarkace ta, kasar nan tamu Allah ka albarkace ta. Allah ka daukaki musulunci da musulmi, ka kaskantar da kafirci da kafirai. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته